da makasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke tabo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo, har ma da ci gaba da kimiyya ya kawo mana a wannan zamani. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla, to a yayin da muke kokarin ban kwana da wannan shekara ta 2022 a cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shirin matasa a duniyar gizo, a wannan shekara za mu yi waiwaye kan wasu daga ciki, musamman ma daga Najeriya, inda kasar ke ta tsara babban zabanta na kasa baki daya. Matasa dai na cin karansu babu babbaka a kafofin sada zumunta, ta yadda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon baya ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya a nan ita ce, ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba yi amfani da su ba ta hanyar tada ƙayar baya, musamman ma a zaɓe mai zuwa? Comrade Abdul Sani Fantani shi ne shugaban ƙungiyar marubutan Arewa na ƙasa, wato Arewa Media Writers, ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar.
Satunci ko rubutun sharri ko cin mutunci a kafofin sada zumunta shi ne rubutun da ya fi kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma, musamman kai ga wanda kai rubutun, ba shi ga wanda kai rubutu a kansa ba. Duba da yadda kafar sadarwa take da tasiri a wani lokaci, duk wanda kai rubutun ɓatanci ko rubutun sharri a kansa, da zaran ya gani ya ɗauki wani rubutun, to ba ƙaramin tashin hankali zai iya saka kaci, wani zai iya kai kotu, zai iya ɗaukar mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa, wanda wannan kalaf wanda kai a matsayinka da kai rubutun ya zo kai da nan sanin da a rayuwarka baka taɓa yi ba. Misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun ɓatanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya, a shekarun baya da wannan shekarun namu, wanda ya ja musu illoli a rayuwarsu, wasu ma ya ja musu ƙarshen rasa rayuwarsu, wasu ya ja musu zama a prison na har abada, wasu kuma ya jara musu hukunci a hukuma har aka tsare su na wasu kuɗaɗe masu yawa. Hakan duk ba zai taɓa misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun ɓatanci ya ja musu ba. Kullum faɗa karwa da muke ta yi mu ga matasa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta marutan Arewa, Arewa Media Director, a kullum in gare waye muka tashi duwa mu ga me matasa suka mai da hankali akai, me ne inda suke ba daidai ba, wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki, da mun faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafa mata da zumunta su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace a matsayin su matasa, duba da yanda yake da matuƙar muhimmanci a wannan zamani. Idan mutum ya amfani da shi ta inda ta ayyana da dace, shi kanshi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wanda ya mai da hankali da kafa sada zumunta. Amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma nuna muzanta wasu, to wannan shi ya fi kowa sanin illa hakan da ya duba da yanzu zamani ya canza, rayuwa ta waye rabin a abubuwa na mutane, ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta.
Haka dai, shin ta yaya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati, ganin cewa su ne manyan gobe? Ga dai abin da Malam Aminu Dahir Kogo, mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Najeriya, ya bayyana.
Allah ya kawo wani zamani ya kawo sauƙin rayuwa. Yanzu kin ga kamar harkan nan ta online wanda matasa su ne kace-kace a cikin waɗanda suke wannan harkan, zai yi wuya ki samu ɗaya daga yan shekara 40 ne sama ba su shige halakar shigiyar ba. Duk shi daga yan shekara 35 ne ko zuwa daga 18 ne ko zuwa 30 ko 35 su ne wanda suke cikin wannan harkan. To yanda za su yi amfani da shi ko mai kyau shi ne, dole ne matashi da ya san wannan harkan in yana so ya yi, kafin ya ɗora kalma ɗaya, to dole ya kamata ya samu ta da suke kusa da shi da gaya musu manufar su ta abin da nake so in yi. Idan suka ji ta su ba shawara da zai kuma dora shi ko sai ki ga haka amfani matasa. Domin cin ga shekara ta 2023 na zuwa zaɓe, to a yanzu ma shekara 2023 bai zo ba, amma in kin ga duk wani ta da ƙayan baya da wani abun da ake yi a kafafen ya sanya zumunci din, sai ki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa. To dama sa'insa ba haushi ne cikin jayayya cikin sunkuwa, idan aka ja dole ne tsinci kuma saboda haka dole ne su yi amfani da kalamansu wajen aika saƙo waɗanda suke su goyon baya. Ta yadda za su yi amfani da shi shine, idan suka tashi aika, to kar fa su fa sa wani kalman ɓatanci, tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai halaka mutum, ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanyanta mutum. To a yi amfani da kalamai masu sauƙi wanda kuma ba zai jawo ɓatanci ba, wanda ballantana ka harko ya kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba. sannan kuma shi ilimi a kula yake kuma wanda Allah ne yake ba da shi matasa yawanci masu irin wannan abubuwa nake ga ai a cikin kwadacin abokan su ne ma nake ga sun zarce sa a cikin zuwani to da Allah shi amfani da wannan dama kuma suna fadakar da ƴan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi
wasu suna ganin cewa fa rashin koyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen cigaba na ƙasa
aikin sun da ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne dubin zuciya ko ke ganewa da kuma haɗin kai in suka yi zuciya kuma akwai zabin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka bada kuɗi
babu inda aka ce a bada kuɗi amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya fi ba shi da ko naira babu mai zaben sa
su matasan shine mun ke gani ki maganin matasan kenan ai tunda su ba za su zabi matashi dan uwansu ba wai dan bayi da shi sai ta zama a cikin yanayin da suke ciki in kowa za su yi alam na shara ma kansu to da kwallon mangoro su huta da kudin su da matashi dan wasu to su zero in mind din su su ci result tun kawai dan matashi yana da kudi da bai da kudi ko shi zamu zaba kin gani idan suka yi haka wallahi da tijin nan mu duk za mu baya mu mu baya su
to daga ƙarshe ta yaya waɗannan kafafan sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya akan bakar su dan adama
eh to ce sun shafunan sada zumunta suna da yawa yanzu akwai wani abin da matashi shi zai faɗa wa matasa ɗan uwansa akwai kuma shafunan sada zumunta na jinnancin labarai waɗanda su za a yi amfani da su kuma don su fadakar da matasan domin wani abun ba za su sani ba in ba a fadakar da su ba wanda ya gani kuma sai ya yi shari ya fadakar da ƴan uwansa to kin ga idan aka samu ana yin haka shafukan sada zumuntan masu zaman kansu din nan ko na dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudunmawa wajen fadakar da matasa matasa kuma suna karantawa suna sharing suna amfana da abin da suka karanta sai ga matashi ya kwashi kansa a hannun wayannan dattawa ƴan siyasa din
madalla to wannan sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni shi Hamza Ibrahim shi mana fatan alkhairi assalamu alaikum.